Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Shirin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Baba da kanin labarai.
A jiya alamun sa Amurka ta sanar da sabbin takunkumai akan wasu kamfanonin Rasha da ma wasu daidaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran Ukraine zuwa Rasha. Da alamar yarjejeniya na tsaro tsakanin kasashe guda uku da suka hada da Amurka da Japan da Korea ta Kudu, tana ingiza Beijing ta kara kaimi ayyukanta a tekun kudancin China, a cewar wasu masana. Kana takunkumai da aka kakaba wa Niger biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda ake ci gaba da jan hankalin kungiyar ta ECOWAS game da kudurinta na amfani da karfin soja a wajen maido da mulkin farar hula a jamhuriyar Niger, bayan da sojoji suka amshi iko a kasar yayin wani juyin mulki da suka yi a watan jiya. Muna kuma tafi da wata hira da masani a harkar ilimi game da yadda yake kallon ɗaliban jami'o'i da na sauran manyan kwalojin ilimi da suka gaza biyan kuɗin makaranta domin ci gaba da karatunsu sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin makarantar da aka yi a Najeriya. Waɗannan da ma sauran rahotanni nan yan tafi a cikin shirin. Kamar kowace sabuwar juma'a, yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sauraron kashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya alamun sa Amurka ta sanar da sabbin wasu takunkumai akan wasu kamfanonin Rasha da ma ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yara na Ukraine zuwa Rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Rasha. A zahiri an kwace yaran ne da ƙarfi daga gidajensu a shekarar 2023. Kana wata ƙasa da ke zaune a cikin wannan zaure kuma mamba ce ta dindindin a wannan majalisa, ita ce ta aikata wannan, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield tana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan kai tsaye aiki ne na rashin adalci. Abokai, wannan ba almara ba ne, wannan ita ce gaskiyar abin da ke faruwa a kasar wato Rasha. Jakadar Rasha a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nabenizia ya yi fatali da wannan zargin da ya kira ƙarya. Da alamar yarjejeniyar tsaron kasashe guda uku da wato suka hada da Amurka da Japan da Koriya ta Kudu, tana ingiza Beijing ta kara kaimi a ayyukanta a kudancin China, a cewar masana. Taron kolin da aka kulla wannan yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen guda uku ya bada damar wato daukar matakai na tsaro wanda kai tsaye za su tinkari abinda mahalartan suka bayyana a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da munanan halayen China da kuma masu hadarin gaske, musamman ma a kudancin tekun China. Yarjejeniyar ta kira wato waɗannan ƙawayen guda uku da su himmantu kana su tuntuɓi juna wurin shirya martani da za su yi ga wannan barazana da yankin ke fuskanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar gidan yarin karamar hukumar Fulton a birnin Atlanta minti 20 bayan da ya gabatar da kansa a kan zargin da ake maisa na aikata laifin katsalanda da kuma haɗin baki wurin yunkurin juya kai da ya sha a lokacin da yake nema a sake zaɓensa shekarar 2020 a jihar Georgia. Ya isa gidan yarin ne jim kaɗan bayan ƙarfe 7:30 na wato agogon ƙasar, inda aka ɗauki hotonsa a gidan yarin, kana aka sanya sunansa a cikin takardun gidan yarin.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. inda za a ji yadda al'umma ke ci gaba da jan hankalin kungiyar ECOWAS game da hankoran da take yi na yin amfani da karfi ga maido da mulkin farar hula a jamhuriyar Nijar bayan kifar da gwamnatin demokradiyyar kasar a cikin watan jiya da sojoji suka yi. Daga Maiduguri a Najeriya ga wakilin Haruna Dauda biyu da cikakken rahoto.
Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da jan hankulan kungiyar ECOWAS kan batun tumbage shugabannin sojojin Nijar ɗin da suka yi juyin mulki a ƙasar da cewa suna iya amfani da ƙarfin tuwo idan har ba a gama mulkin da hannun farar hula ba. Kuma shige cewarsu shi ne mataki na ƙarshe da za su ɗauka idan har sojojin su ma suka ci gaba da haƙiƙin cewa da alamu dai waɗannan sojoji da suka tumbage farar hula ƙarƙashin shugabancin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar sun yi da nuni cewa za su kwashe har tsawon shekaru uku kankaragan mulkin yayin da kuma gefe guda suna sassauta wannan bazu da kungiyar ECOWAS ɗin. Sai dai yan Najeriya da dama musamman mazauna jihar Borno na ci gaba da nuna fargabansu game da wannan mataki na ƙarshe da kungiyar ta ce za ta ɗauka na tumbuke sojojin da ƙarfin tuwo. Suka ce haka zai haifar masu wata sabuwar rigima wanda idan ba a yi hankali ba zai sake gingishe a yan kungiyar Boko Haram sakamakon wannan yaƙe-yaƙe da aka ce za a shiga da su yanzu haka ma ba su gama murmurewa daga wannan rikici ba. Gama abin da wasu 'yan jihar Borno ke cewa.
Sunana Muhammad Ibrahim Madubi na fito daga karamar hukumar Biwa. Dauki na iya ga Borno ta hada iyaka da Niger. Borno ba mu gama fitowa a cikin fitinan da muke ciki na Boko Haram ba. A je a sake takilo maganan yaki wata sabuwar Boko Haram zai shi. Kuma a yakin nan wallahi zai kenkeshi wani abu makamancin Boko Haram din ba ma a Borno kawai ba. A wayannan jihohi bakwai din sannan kuma zai tafi zuwa jihohin da babu su. Don akwai wayanda yanzu suna jiran abu ne ya faru iris sai ka ji sun shiga.
Baba gana bacha abunda zai sake faruwa kenan in ba saba za a samu Boko Haram na biyu. Yawancin mutane muna Borno duka a Nijar suna kasuwanci kuma suna Nijar suna zuwa kasuwan muna nan a zone Maiduguri kasuwanci a Nijar yake kaga a can an kai musu hali kuma masu sake hijira sun zo Borno an samu Boko Haram na biyu kenan. Abin da mu dai gaskiya gwamnati kare halin ECOWAS gaskiya muna musu roƙo sai dai su lallaba su magana haka amma dai kar su yakin hakan ba mu ji ba za mu ji dalilin sa ba.
Sunana Baba eh gaskiya gani na wannan yakin idan har ta tabbata din matsalan ma da za a samu sai bayan yakin ya wuce ma mu za mu sake shiga wata damuwan gashi ba mu samu ma mun murmure daga matsalan da muka shiga na Boko Haram ba. Misali yanzu idan aka ce yaki komai zai iya faruwa mutanen da suke da kishin Islama irin 'yan ta'adda da sauran na gurare nesa da na kusa za su samu daman su zo da sunan za su taimaka a Nijar ko kuma za su taimaka a ECOWAS. Idan abin ya kare to wannan kuma shine babban damuwan da mu za mu fuskanta saboda mukamai za su yadu zai zama akwai makamai a gurin mutane da yawa su kuma wanda suke da ra'ayin su dinga yin abubuwan da yazo ya wuce na Boko Haram amma ba su da karfin kuɗi ko na makamai a lokacin sun samu dama.
Ni ne Muhammad Lamino daga Maiduguri. Wallahi in abu fitina tana bace in an ta da ita dan kofofin barna sun yi yawa kasan nan kuma halin da muke ciki yanzu shekara 14 yake nema wannan yakin Boko Haram har yanzu bai lafa ba. Wasu ma har yanzu suna da zuciyan barnan amma ba karfi da za su tashi su dau makamai su yaki mutane amma za a fake da wannan in wannan ya bullo wani zai ce zai taimaki Niger wani zai ce zai taimaki ECOWAS wani zai taimaki me to za zuwa taru in wannan abun in ya dan kwanta ko a cikin wannan din za su yi yadda za su mana barna su bata mana zaman da muke ciki saboda haka muna fata dai Allah muna roƙonsa Allah ya sa cikin ruwan sanyi abun ya lafa tarzoman kar ya tashi Allah ya gano da shugabannin mu kuma Allah ya sa mama kuma addu'an mu Allah ya karba.
Wasu 'yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan mataki da kungiyar ECOWAS sun ta ce za su ɗauka da kuma zai zama mata mataki na ƙarshe na amfani da ƙarfin tuwo wajen kauda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na internet, Facebook, Twitter da Instagram. Ga babaya kuma makire da cigaban labaran duniya.
Takunkumin da aka kakaba wa Nijar biyu bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka da kuma bayyana fargaba akan halin da Nijar din ke ciki ka iya bari al'amura su kare taɓarɓarewa. A kasuwar Agogulashi da ke birnin Accra, 'yan kasuwa suna shan wahala wurin tsincin rubabbun albasa kenan daga masu kyawu domin a sayar da su. Ghana na shigo da kashi 70 cikin 100 na albasar da take amfani da ita daga kasar Niger, kuma tuni aka fara samun karancin ta tun bayan da kungiyar ECOWAS ta rufe iyakokin Niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli, wanda ya hambarar da shugaba Muhammad Bazoum. Mamudu Alhadu, mai sayar da albasa, ya ce matsalar tsaro da yankin ke fuskanta yana kawo cikas ga samar da kayayyakin abinci da kuma tashin farashin kaya. Wani rahoto da kungiyar rajin kare matsalar abinci ta Global Network Against Food Crisis ya ce kimanin mutane miliyan 41 a Afirka ta yamma da yankin Sahel ne suke wato gab da fadawa ko kuma suke kan hadarin fadawa cikin matsalolin rashin abinci da kuma ma rashin shi kwata-kwata. Masu fafutuka na ci gaba da kira ga kungiyar ECOWAS da ta yi amfani da hanyar diplomasiya wurin warware rikicin Niger domin kaucewa bala'in tattalin arziki da tsaro da zai shafi dukkan Afirka ta yamma.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yan watannin baya ne kaɗan aka ƙara kuɗin karatu a jami'o'i da manyan kwalejojin ilimi a Najeriya, lamarin da ya sa ɗalibai da dama suka gaza koma jami'o'in da kwalejojin domin ci gaba da karatu sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin karatun da aka yi da hukumomi suka yi a ƙasar. Akan haka ne na nemi jin ta bakin malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano a Najeriya don yadda yake kallon makomar irin waɗannan ɗalibai.
To shi wannan illarsa yana da daman iliminmu. Kamar mu arewacin Najeriya misali na yara, ai daman ba wani can a gani ba ne ake yinsa. Kaɗan ma da bai kai haka ba, wasu da kirfi ke yinsa haka. Saboda tsarinmu a irin abubuwa namu wajen tallafin karatu ba ma ba da gudunmuwa yadda ya kamata. Mun fa bayarwa wasu harkokin abubuwa na rayuwa. Misali, kin ga da aka ce kowa sai ya biya 100,000 kaza da kaza, to a 30,000 zuwa 20,000 ma ba a samu ba. To yanzu in ɗalibi yana shekarar ƙarshe zai gama, in ya kasa biya kin ga dole ya bar makarantar don abin da ya kashe a baya asararsa. Haka kuma mai biyo shi na can baya, haka wancan shi ma mai biyo shi. Saboda haka mafi yawan waɗanda ba za su je ba, misali su ƙarasa karatun nan za su zama drop out kenan, misali ba don ba su da ƙoƙari ba, a don kuɗi ne ba za su iya biya ba. Saboda haka za su ƙarawa waɗanda suka gama karatu a baya ba su da aikin yi, ba sana'a. To kuma ma in za a yi sana'ar dole sai an samu gwamnati ta taimaka wa mutum a kan a sana'ar da yake. Ba za a baka kuɗi ba ka fara sana'a a tare da daman ka san abin da za ka yi ba. To ka ji kenan ba za a baka kai sana'a ba, kuma ka bar makaranta, kuma ka zo ka shiga ajin waɗanda daman sun gama makaranta ba aiki. Kuma abu ne da gwamnati can baya tun tahowarmu sun watsar da cewar tallafi da ake ba, wato abin da ake cewa scholarship.
Na'am.
An yi shekaru da yawa wasu ba su baro gwamnatocin, iyaye ba za su iya ba, masu arzikinmu waɗanda ya kamata su taimaka ba sa yi, sai illa kaɗan. Sai dai ka ji a rediyo wani ya ce yana za a taimaka masa a yi wanda ya san za a yi. Amma a da akwai bayan Allah wanda suke kai kuɗi scholarship board haka.
Na'am.
Domin a biya ɗalibai irin waɗannan wato irin su sun karanci yanzu. To in za a samu wannan to zai taimaka. Amma za ki ga misali an samu cewar wani zai aurar da ƴarsa wadda take makaranta zai iya ba da 100,500 ma domin ko 50,000 domin ta samu ta yi aure. Amma wajen karatu aka ce ba da 5,000 ko 10,000 ba zai iya ba.
Ikwa Allah.
To da kin ga tunanin al'ummarmu.
Na'am.
Da zai yake na'am.
Na ce to yanzu dakta menene makoma irin waɗannan ɗalibai da a yanzu da ake maganan nan ba su da kuɗin da za su biya iyayensu, ba su da hali, kuma suna son karatun nan. Hasali ma sun ɗauko karatun ila sun kawo wani zango, amma yanzu rashin wannan kuɗin ya sa dole sun dakata. Mecece mafita, ina mafita ga rayuwarsu?
Ba zai yi ba, saboda barinsu shi ma illa ne ga wani abu. So misali, in gwamnati ba ta taimaka ba harkar ilimi, ne za ta yi wa mutane?
Dr. Sanusi Umar kenan a babbar kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano kan batun gagara karatu da gagari ɗalibai da dama na jami'o'i a Najeriya. Kada a shagala dai, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Akwai shugabannin ƙananan hukumomi da kafin a ba su dama, wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su.
Ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani wannan naira biliyan 5.5 da za a ba wa jihohi, wai don Allah daga ina za su fito?
Jagororin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan ke tattauna batun tauye mudun mulkin mulki a Najeriya da suka ce a gaskiya fa kawai manyan ƙasa ne ke kaukawa game da barazanar bugun kirjin saka karfin soja wajen mai da mulkin demokradiya a Nijar. Kuwa jagori ne ke ci gaba da cewa,
kina mun cewa da ni dan Najeriya nake, so magana ni Najeriya nake, ban damu da magana wasu kasashe ba, amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba.
Mu yakin da muke da cikin gida mai muka yi, ga mu da Boko Haram, ga mu da Isra'il da sauransu, ba mu gama ba, a ce kuma za mu kwashi mutanen mu soja su je su yaki.
Shi kuwa sabon ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badru Bujirowa yayi da wata sabuwar fatawa.
Na tabbatar ba wanda zai taba kuɗin karamin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da a cikin shirin sashin Hausa na muryar Amurka na kowace safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 132 cikin jerin shirin manuniyan da ke maraba da kowa da kowa. Mai yiwuwa kuma kokarin kwakulo ƴancin kowa da kowa amma na siyasa ne ya sa wasu kungiyoyi suka garzaya zuwa majalisar dattawa. Comrade Umar Danjani shine jagoran wata kungiyar da ta dauki bukatar sauya salon zaben kananan hukumomi a Najeriya da ce a gaskiya ana danne haƙoƙin ƴan adawa.
Mun kawo petition ne na cewar akwai abubuwa kusan guda biyu wanda muke son majalisa ta gaggauta yi. Na farko shine a soke hukumar zabe na jihohi gaba daya na Najeriya, saboda gwamnoni ke da ikon nada shugaban zabe, su suke komai duk kullakullan da ake gwamnoni ke yi. Sannan daga karshe ba wani gwamna duk karfin jam'iyya adawa ba yanda za a yi taci zabe, saboda karfin gwamna da rigin da za a yi da duk abin da za a yi amfani da shi a tabbatar da cewa jam'iyyar gwamna ita ce taci zabe. To wannan abin shine idan INEC ce take wannan zaben ta kasa, mun tabbatar da Allah da yawa kananan hukumomi za a ci zabe. Mun san duwawan da suka faru a baya, akwai shugabannin kananan hukumomi da kafin a ba su dama su fito takara, wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su.
Wannan doka ce kuke nema a canza kenan?
Eh, ita muke so a yi amending, saboda daman abin da ya sa kenan muka zaɓi 'yan majalisun tarayya. Idan mun ga abubuwan da ba daidai mu gabatar musu, su kuma su yi doka a kai a kan ya koma daidai.
Shi kuwa mai bibiyar al'amuran yau da kullum Honorable Nasir Garba ɗan TN jihar Jigawa gaya wa duniya yake cewa akwai katar bayyana yadda za a yi da miliyan 5,500 da aka ce za a dankawa jihohi danganin sun tallafawa talakawa.
Ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani wannan naira biliyan 5.5 da za a ba wa jihohi, wai don Allah daga ina za su fito? Kada dai a ce wancan dala wanda aka karɓo bashi wanda aka ce za a raba naira 8,800 wanda 'yan ƙasa suka ce a'a wannan ba zai wani amfani ba, amma in ba shi bane, ina gwamnatin tarayya ta samu kuɗin nan? Ba nan ma matsalar take ba. Idan yanzu jaha ta jihar Jigawa mai mutum kusan da miliyan 7 aka bata naira biliyan 5, yaya za a yi ta raba? Kuma kabar da fa'in Najeriya su manta, an yi irin wannan rabo na abinci, an yi rabo irin wannan na kuɗi ta harkar zabe, amma ina ka je?
Ma'ana kaman kana so ka ce kaman rashawa tana shiga?
Rashawa? Ya ai da ma ai rashawa ce, tallafin wannan ai rashawa ce?
Kamar ya tallafi fa kace.
Tallafi rashawa ce? Ai ana so a dallallashi ɗan Najeriya ne. Ai duk abin da zaka ba wani mutum dan ka samu wani biyan bukata, ai shine rashawa mala. Me yasa ba za a gyara mutatun mu ba? Masifar wannan hawaru mai an gama da ita.
Game da bashin dalar dalar miliyan 3,000 da aka ce kamfanin Kamfato mai NNPC ya rungumo kuwa mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo, Malam Abubakar Ali Umar ne ya ce a gaskiya akwai alamar damban dambarwa.
Abinda aka saba je ne yau ma aka sake dawo da shi. Bashi dai yayi makasan nan katutu yayi mata daurin daiman minti. Kuma duk wannan kudare da yake karbo ba su suka nan a karbo ne da sunan za a yi al'umma aiki wasu su kwashe. Domin in ba haka ba babu wani dalilin da zai sa Najeriya ta tafi har wani Egypt ta je ta karbo wani kuɗi har dala biliyan 3 a wani dalili tun da Buhari yanzu har yaso ka karban bashi ake to kaga ya tafi yanzu kuma muna tunanin za a samu canji an dora daga inda ya bari wannan ƙasa dai a yanda ake tai ana kokari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya a jinginar da mu da ƴaƴan mu da jikokin mu domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karbawa mai ake
da
su
dalamu dai duk da jinkirin jan kafar janyewar sojoji a ƙasar Nijar da suka yi juyin mulki wasu na ganin ya zama wajibi a cikaba da takun takawa a hankali kada a kai ga gurbewa sabon sanatan Sokoto nan sanata Ibrahim Lamido ya ci gaba da daddagewa akan yunkurin yaki da Nijar din da yace a gaskiya majalisar kasa fata riga ta tukka tukkar da shugaban kasa kan shi bai iya warwarewa
shugaban kasa bai da dama na sake maimaita miki magana ne yace yaki wata kasa ba tare da amincewar mu ba sannan kuma ya kawo kudurin kuma mu mun ce a'a ba mu yadda a yaki ba
ba shi kadai bane ko kasashe 15 ne fa yake shugabantar su
to amma ke kina mancewa da ni dan Najeriya nake so magana ni Najeriya nake ban damu da magana wasu kasashe ba so dan haka sauran kasashe kuma ban san yadda tsarin su ba amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba
shin kasashen suka yake su ku sai ku fice
mu dai ba za mu yake su ba Najeriya ba za ta yake su ba domin an ka kudurin kuma majalisar da ce ta ce a'a ba ta da yake su ba so dan haka kuma ina da tabbaci ba zai kibin dokar da ta tsara ba da ta kashi a mu
Ita ma dai majalisar malamai ta Najeriya ta bulla ta bakin babban sakatarinta na kasa Farfesa Muhammad Abubakar Sadiq Al-Kafawi tana gaya wa duniya cewa wajibi ne fa Najeriya ta bi sawa-sawa.
Wannan ji mulki a gaskiya wato ba abu ne wanda aka tsammata ba, ba abu ne wanda ake so ba. Amma kuma matakan da ECOWAS ta dauka sai dai ya kara ma wuta auduga. Idan soja ya zo ya yi juyi mulki, lallai shi ya kamata a yi. Amma idan aka kai yari, an takalo wani yaki. Mu yakin da muke da shi gida mai muka yi ga mu da Boko Haram ga mu da ISWAP da sauransu bamu gama ba a ce kuma za mu kwashi mutanen mu soja su je su yaki da ya kamata ita ECOWAS ta yi lallashi ne domin kana neman kai shiru da mutum amma ka fara kana mishi barazana cewa kai kaza za ka zo da karfi kai kaza ai ba haka ake yi ba
amma wasu na cewa kamar an yi lallashin ne su sojojin ba su kalla ba
to komai lallashin da aka yi dai yaki ba za a yi mu dai ba ma ba da bayan gurin ba a yi yaki lallashin nan dai ai sai a bi ta hanya da tun mutanen da ba sa sauraron kowa har kuma suna zuwa ana ganin su ana zama da su ai kaga an fara samun hanya
an yi mamaki an ga malamai sun fara saka baki har wasu malamai daga Najeriya sun tafi Niger kuna ganin wannan zai tasiri
yana ya mai tunda dai mutane nan da su sun ce ba su ga kowa ba amma har an zauna da su malaman nan an saurare su an musu nasiha saboda haka ana ganin wannan tafiya ta su ta yi nasara gaskiya
ba bakon abu bane gani ganin da ake wa harkar tsaron Nigerian da wasu ke ganin ya riga ya tsamin da har ma ya kai ga jikewa sai dai kuma tsohon gwamnatin jihar Jigawa wanda shine sabon ministan tsaro a tarayyar Nigeria Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce da gaske za su yi don ganin sun taka tasi irin rawa
aiki ake tare dole a hada a tare wanda baya so ya hadu da dan uwansa to ya aje mana aikin sa ya gaba amma dole jami'an tsaron kasar nan su hada kai su tsari daya kuma duk sanda muka tashi tattaunawa dukkan su sai an kira su an yi wannan magana kuma na tabbatar ita ma tana zuciyar shugaban kasa kuma na tabbatar babu wanda zai kauce a maganar hade kai da kuma yanda za a aikin tare
akwai korafa a baya cewa yawancin jami'an da suke bakin daga gwamnati na fitar da makudan kudade na haƙoƙin su amma an sha samun zargi cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana
shi yasa ake ce min calculator ka san yanda nake aiki na ina bi har ƙasa kuma na tabbatar ba wanda zai taba kudin karamin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya za mu bi wannan kudin kuma za mu fidda tsari da za mu tabbatar cewa duk wanda yake bakin daga allowance din sa da ya kamata a bashi ya shiga hannunsa
batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa kullun kwanan duniya suke kara karewa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1372 ne su yi sallamar sakin kujirin da suke ta faman kankamewa kuma madadin dukkanin wadanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kolin jahar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke karawa shirin karbuwa ni Isa Lodi kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma dalla an gaida dan mutan ikrama saro ga nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin asira da amincin Allah tabbata ga annabi arhama sallallahu alaihi wa sallam sunana malam garba yusuf limamin innewi anambra state ina so in yi bayani game da abin da ya shafi addini da zamantakewa to ummangi subhanahu wa ta'ala yana ga mana a cikin qur'ani inda ya kance inna allaha la yukhlifu al-mi'ad mu kiyaye da cika alƙawalla da tsare gaskiya domin shi kansa mahaliccin mu ya ce baya saba alƙawali saboda haka cika alƙawali yana daga cikin abu mai muhimmanci hada kai da zama lafiya da kamanta gaskiya yana da muhimmanci hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yakance innal mu'minina ikwatun wa asluhu baina ahwaikum shi kowane musulmi dan uwan musulmi sannan kowane mutum kuma hulɗa ta hada ko zamantakewa ko kasuwanci to farko a nuna ma juna gaskiya na biyu kuma a riƙa alƙawari na uku kuma duk abin da za a yi shi akan gaskiya haka waɗanda aka ba rikon amana na jama'a ne na wani abu ne na ma'aikata ne to a tsaya aka manta gaskiya akan al'amarin domin yana da muhimmanci wannan ƙasa ta mu yanzu ya dace mu rinƙa mata addu'a saboda al'amuran da suke tafiya muna cikin lokaci Allah ya kawo tsadar rayuwa to dama kowane irin abu yanzu to a koma a roƙi Allah shi zai yayi dan kuma dadi ne to sai a ƙara godiya ga Allah shi zai iya kyautatawa saboda haka ɗan uwa mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu kamanta abin da ya dace a rayuwa a kyautata ma abokan zama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe wato labaru a takaice
to aka gaci a yi alamin su Amurka ta sanar da sabbin takunkumai akan wasu kamfanonin Russia da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran Ukraine zuwa Russia da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na Ukraine da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Russia da alamar yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da suka hada da Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu tana ingiza Beijing ƙara ƙaimi a ayyuka da take gudanarwa a kudancin tekun China a cewar masana taron kolin da aka kulle yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen guda uku ya bada damar daukar matakan tsaro da kai tsaye za su tunkari wato abinda mahalattan suka bayyana a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da munanan halayen China masu hadari musamman a tekun kudancin China tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar gidan yarin karamin hukumar Fulton a birnin Atlanta minti 25 bayan da ya gabatar da kansa a kan zargin da ake masa na aikata katsalandan da haɗin baki wurin yunkurin juya kai da ya sha a lokacin da yake neman a sake zaɓensa a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 a jihar Georgia. Ya isa gidan yarin ne da jim kaɗan bayan ƙarfe 7:30 na yamma a gugun yankin.
To madalla masu sauraron baki daya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da ƙarfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu kuwa madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarin duniya sai Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan namu na yanzu Al-Zubair Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima ku.